demokradiyya a yau. Cikin shirin taron dangi janar Obasanjo da Babangida suka yi wa gwamnatin Buhari ko dai shawara ce mai ma'ana suka bada. Abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masarun mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Burin mu cikin wannan shiri a yau shine mu yi magana kan dokokin hana kiwo da wasu jihohin arewacin Najeriya biyu Benue da Taraba da kuma Ekiti a kudu maso yammacin kasar suka kafa. Amma wasiƙa ta baba nan daga General Ibrahim Badamasi Babangida ita za mu duba a shirin na yau. Ko da shike tsohon shugaban kasar ya ce wasiƙar da hadimin sa Rima Kasim Afekbo ya rubuta ba da izinin sa yayi ta ba. To amma mun yanke shawarar duba wasiƙar saboda ko a cikin wannan shiri a bara mun saka wani bangare na magagaru da suka fito a cikin wasiƙar da General Babangida ya furta da bakin sa kan batun sauƙaƙawa gwamnatin tarayya wasu ayyuka. Sai ta yi hadimin nasa ya san wasu tunanin shugaban kasar. Alayi halin mun tuntubi Dr. Saida Hamid Duka na Jami'ar Bayero da ke Kano kan yadda suke kallon sabuwar wasiƙar da kuma ta Obasanjo.
Idan aka kalli wasiƙun da kyau da ta tsohon shugaba Obasanjo, da wasiƙar farko da aka ce daga gurin tsohon shugaba Ibrahim Badamasi Babangida take, da ta uku da aka ce ya ce Babangida ya ce waccan ba taka ba ce, duka suna cikin da juna. Kowace tana nuna cewar wato wanda yi wallafa ta bai gamsu da tafiyar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ba, kuma kowace tana magana akan matsalar tsaro da ta ɗauki sabon salo. Kowace tana magana akan wato buƙatar sake tafiya.
To shin wannan harkoki na matsalar tsaro mun san cewa ba su faro kan gwamnatin shi shugaba Muhammadu Buhari ba, wasiƙun nan sun masa adalci game da yadda gwamnatinsa ta riƙe harkokin tsaro?
Wato idan ka kalle su da Babangida da Obasanjo, za ka iya musu yabon da shata yi wa kansa da wani abokinsa, yake ina aljani abokin shaitan shata da shi da Mahmuda. Wato su biyun duka waɗanda suka taɓa samun dama ne a lokacin duniya tana kwance, yanda za su iya yin wato da abin da suke so ta zama, amma ba su yi ba. Kuma duk abin da za su yi soci gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da shi, wato makamancin haka ko kuma abin da ita haka muni ya auku a lokacin shugabancinsu. Don haka fitowar maganar daga gare su su babu adalci a ciki.
Dr. Dukawa, akwai wani abu guda a wasiƙar da tsohon shugaba Ibrahim Badamasi Babangida ya ce ba tasa ba ce, mai da ƙarfi ko dogaro da shekaru da zama ɗan zamani wani mizani ne na auna irin nasarar da gwamnati da za a samu daga ƙarƙashin shugaba? Na ma wannan tambaya saboda ganin mutanen nan guda biyu da suka rubuta wasiƙun nan, tsohon shugaba Olusegun Obasanjo, tsohon shugaba Ibrahim Badamasi Babangida, dukkansu sun jagoranci Najeriya a lokacin da duk ba wanda ya kai shekara 50.
A da mun shekaru ba su daga cikin abin da za a ce wato za a dogara da su akan cewa sai wato matashi shi ne zai iya yin abin ku zai ku gani a shugabanci. Wannan baya cikin lissafi kuma tarihi bai nuna haka ba, kuma su kansu da suka riƙe shugabanci ba su nuna haka ba. Sai dai kawai yana so ya amfani da damar, saboda a yanzu matasan suna cikin wani ruɗu da ake ta yawan ambaton cewar a bai matasa a bai matasa, saboda haka yana so ya amfani da wannan guguwar tasu ya hau kan jokinsu, amma kuma isaka matasan da ba matasan da su suke son kansu na zasu biya wa matasa yanzu buƙata ba.
A baya-bayan nan inda aka samu rikici wadda aka sani a gwamnatin shugaba Buhari babu mai tsanani kamar wadda aka yi a Mambila, a cikin jihar Taraba amma zuwa yanzu ba haka jin akwai mutum guda da aka gurfa hasali ma an ce akwai takardar da jami'an gwamnatin jihar suka rubuta yan sanda cewa waɗanda ma aka kama a rikicin a sake su duk inda aka ji tashi-tashin hankula ha yanzu sai dai a kafa committee ba ka jin an hukunta mutane sabanin abinda jama'a suke zato da zuwa wannan gwamnatin
to da mun gaskiya ba haushi ya ce idan dawa tana idan bera yana da saka da dawa ma tana da wayi wato duk inda mutum zai kai da jin takaicin me yasa mutane irin sai ba su yi suya ban gida za su koma mutane ba su yanzu a sarkar shugabanci har su ce an yi wani abu ba daidai ba to kuma sai kuma ya yi takaicin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi sakacin da ta ba su damar har suka yi magana saboda waɗannan abubuwa ne waɗanda suke ƙarara waɗanda an kasa ɗaukar mahaifi kuma ko da wanda ya faɗa bai tantance ya faɗa ba kuma abin haka yake ba a ɗauki mataki ba dan haka abubuwa sun sake faruwa a wasu gurare yanzu a kaman a duniya tsiri-tsiri aka kama kudansu suka yi bayanin gwamnati ce ta ɗauke su ta kore su ta ba su makami tashi aka kama su da shi suna yi da makami gwamnati ce ta ɗauke yanzu amma an yi shiru gwamnatin tarayya ba ta ɗauki mataki ba saboda haka wannan wani rauni ne wanda komai inda mutum ya kai da tausayawa gwamnatin Buhari kuma inda duk ya kai da kansa to dole ya yarda cewa akwai gyara a wannan bangaren kuma tuna za su yi kansa adalci idan za su tsaya su kalli su kalli abin da ake faɗa sai ake na katon gyara
akwai wani abin da ka ɗauka abin da ke ƙarƙashin ƙasa game da wannan wasiƙa ta shugaba Ibrahim da masu babaji duk da cewa ya ce ba da yawunsa aka rubuta ta ba
ƙwarai kuwa idan mutum ya kalli jawabin nan da kyau kuma ya haɗa shi da yadda aka bayyana cewar ya ce ba shi ne ya rubuta ba zai ga cewar diddin abu sai ake faɗa saboda haka na farko zai wahala a ce an zauna an rubuta wannan takardar ta farko da sunan wani mahaluki ba tare da ya sani ba domin takardar nan ta yi kama da jawabin da sojoji suke yi in sun je yin mulki saboda haka abin karatu da mutum zai shi ne har yanzu dai in so shin ƙasar akwai wata rigima a tsakaninsu waɗansu suna ganin ba su sami yadda suke so ba a wannan gwamnati saboda haka suna ganin suna buƙatar canji waɗansu kuma suna ganin sun sami yadda suke so don haka suna son shugaba Muhammadu Buhari ya ci gaba wannan yakin ne a tsakaninsu
Dr. Luka a ce akwai wanda ya samu yadda yake so a wannan gwamnatin ganin a wasiƙar Obasanjo ya ce ko ina ya zaga a Najeriya babu rukunin al'umma da bata kuka na hali da Najeriya take ciki
a yake kila bai shiga rukunin waɗanda suke kira ga shugaban Muhammadu Buhari ya fake ai ɗan su kuma suna ta cewa suna kiransa da isake tsayawa
ba ta yiwuwa cewa suna ganin alƙiblar da wannan gwamnati ta dosa alƙibla ce da za ta kai ƙasar ga gaci ka wahala da ake cikin nan watakila na ƙaramin lokaci ne in aka haƙura waraka ce za ta zo nan gaba
akwai waɗanda suke ganin haka akwai waɗanda suke ganin yin wato wahala sun yadda ana wahala sun yadda abubuwa za ta tafiya daidai amma sai an sha wannan wahala za a fita amma akwai waɗanda na suke ganin kawai babu wata matsala domin da ba don sun zo ba da wata kila farmiyar da tsohon shugaba Jonathan zai jefa mutane a ciki ta nunin ka wannan sai da ka cikin ganin nasara suka
political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security
yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa don mun yi amanna da cewa bisa aƙidar rashin fifita wani kan wani ne kawai za mu iya wanzar da zaman lafiya a nahiyarmu
can be maintained in our continent
masu aro baki dai kuma abinda ya sauwa kenan cikin shirin demokradiya yau na wannan mako sai kuma makon sama da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin Dr. Said Ahmed Dukawa da Chubahiro Diodone da kuma Solomon Abo waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin anan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.